sai ta murna kafin ya je ya duba aljannin ya je ya aje wannan abu yayi mai wayo don dan bana bakwai ne yaro ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a daga cikin laifuffuka masu hallakarwa akwai sihiri ina yan siyasa babu alaka dangane da cewa zaka ci zabe sai kai sihiri sai kai tsafi sai kai shirka yau wannan musibar ta kai hatta ahli sunna dake tsayawa takara a wasu wurare suna zuwa suna hadawa da asiri mutun yaje ya kneel down ya durkusar da gwiwar shi a gaban boka a kwana ana girka shi saboda ya ci takarar governor ko shugaban kasa ko reps ko house of assembly ko senate ko chairman ko wane ne wannan shirka ce a baka wani zani a ce tun daga fitowa alfijir har a gama zabe a garin karka sake ka kwance zani sannan karka sake kai alwala karka sake ka dubi gabas ko da kuskure balle da sallah jama'a wannan shirka ce wannan kafirci ne ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq haka nan da kashe ran da aka haramta kashe shi sai in ya cancanta a kashe yan uwa mutanen Bauchi lallai ku masoyan mu ne daga cikin soyayyar da kuka nuna mana kun kaunaci dan uwan mu a Sheikh Ja'far Mahmud Adam ina yi muku ishara zuwa ga wata laccatawa wadda na sa mata wa ya kashe malam Ja'far wannan lacca na yi mata muqaddima ta wajen awa ɗaya da rabi wadda a cikin muqaddimar na tsaya na yi cikakken bayani a dangane da matsayin kisan kai a musulunci ba wai kashe mutum ba tsuntsu tsadda tantabara in ka harbe ta ko kuciya ba cinta za ka yi ba haka siddan ka kashe ta ka lalatar da ita ka jefar da ita ranar kiyama hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan tsuntsu ko tsadda ko tantabara ko kuciya za ta zo gaban Allah jini na zuba a wuyanta tana cewa ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni shi ba cin nama na zai ba wannan tsuntsu kenan wannan tsadda kenan wannan tantabara kenan hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dauda ina ga wanda ya kashe mutum ina ga wanda ya kashe mumini ina ga wanda ya kashe malami malami uban al'umma irin Ja'far Mahmud Adam babu shakka waɗanda suka kashe malam Ja'far wallahi tallahi sun ci amanar musulunci kuma sun ci amanar mu kuma sun ci amanar musulmin duniya gaba daya domin shi wannan mutumin abun mamaki ba kan shi yake ginawa ba dan har ya mutu bai da gida ba kan shi yake ginawa ba duk rayuwar ta kare ne a gina al'umma ina tunanin ku mutanen Bauchi kuna daga cikin mutanen da ba su fi kowa ba da shaida akan haka makon da ya wuce a cikin mota ta nake sauraron wani kaset nashi da yayi a Kaduna yake cewa a lokacin da mutanen Kaduna suka nemi ya sa musu karatu yace a'a ku banni in ji da mutanen Bauchi ma'ana ko yana nesa yana tunanin ku banni yace yau shekara biyar ina kai da komowa daga Kano zuwa Bauchi yace abun ba sauki ne da shi ba amma muna fatan Allah ya taya mana kaset din yanzu haka yana cikin mota ta tunda kake ba za ka ba da shaida ta malam Ja'far irin shaidar da za ka bayar ta mu ba mu kam yan boko ne mu yan siyasa ne mu yan kasuwa ne za ka iya zuwa ina Albani a ce ya tafi kasuwanci ina Albani ya tafi taron siyasa ina Albani ya tafi bokon shi amma ina malam Ja'far ya tafi wa'azi ina malam Ja'far yana sulhu ina malam Ja'far yana tafsiri to ka kashe irin wannan uban al'ummar kana tunanin ko masu saurare a kaset da suke neman subsequently su ci gaba da samun sababbin kaset ko waɗannan Allah ya tuhumce ka akan kai musu barna ba waɗanda suke zama live suna jin karatun shi ba zaka iya bada jawabi to sannan gaskiya saboda Allah mutanen Kano ba ku yi mana adalci ba ku yi hakuri na so mutanen Kano ku yi irin yadda Sakkwatawa suka yi wannan zai sa mu dan samu hucewa a cikin zuciyarmu kuma gaskiya saboda Allah manyan Kano ba ku yi mana adalci ba a ce an kashe malami irin wannan kai ba malami ba ko ladani mai kiran sallah ba shi ba haushe yake cewa zakara ba to ba zakara mai kiran sallah ba ko zakara na kaza dake tayar da jama'a suna sallah asuba idan ka kashe wa mutanen anguwa shi ya kamata a zo a yi wa mutanen anguwar jaji a ce an kashe bijimin malami irin malam Ja'far ba wanda ya bude baki duk cikin manyan garin yayi mana ta'aziyya ko a radio ko a jarida ba wanda ya zo yayi mana gaisuwa duk wani babba da ya taho yi mana gaisuwa in ya bi ta hanyar su sai su tare shi gaskiya ba ku mutunta mu ba kuma wallahi ba ku iya siyasa ba ba ku iya siyasa ba kun wulakanta mu amma abinda muke cewa mun bar ku da Allah ku je ku saurari wannan kaset nawa domin lokacin da nace zan yi kaset din hankali ya tashi duk wanda yake tunanin ya isa ya bugo waya akan ayi kokari a hana ni kar in yi kasar din nake matsala ta faru don ni duk duniya ba karkashin wata kungiya nake ba balle a ce kungiyar ta hana yayi duk duniya kuma I am not answerable to anybody ba ina karkashin wani bane wanda za a ce wane ya ce kada kai kasar din a'a sai nace kuma me mai zafi cewar za a lecture waye kashe malam Ja'far ya kamata wannan lecture a dauke ta ordinary to me ake tsoro to ashe ba a shirya fallasa ba aka kashe shi to wannan fallasar duniya ce kuma waye zai yi mutum ne zai yi ta kawai an shirya fallasar lahira ne wanda bai iya daukan fallasar duniya ya shirya ta lahira to babu shakka ku je ku saurari wannan lecture taken ta kenan waye kashe malam Ja'far na ba da full details the full analysis akan matsayin mu da kuma matsayin musulunci game da kisan annabawa da kisan malamai da kuma kisan malam Ja'far Mahmud Adam Allah madaukakin sarki ya bashi martaba da daraja ta shahada amin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai ka kashe rai haka siddan bai ji ba bai gani ba lalle wannan babban laifi ne mai halakarwa wa aklir riba da cin riba yau ta ruguza tattalin duniya gaba daya baka taba jin wani turanci economic meltdown sai yanzu da zaka samu wanda yayi degree shekara 40 zai ce maka shi bai taba jin wannan turancin ba din riba ce ta jawo saboda me saboda lalacewar da al'ummar duniya ta yi aka shigar da riba a kowane lungu na ainihin tattali riba haramun ce daga cikin nau'in riba da ta haramta akwai riban nasi'a ita ce in baka bashin naira 10,000 karshen wata baka kawo min karshen wata ba karba albashi ba ka zo ka ce in kara maka kwanaki sai in ce a'a duk karin kwana ɗaya naira ɗaya ta hau wannan riba ce ta annasi'a akwai ribal fadli ita ce in baka hulata ka bani takalminka in baka qur'ani ka bani bulugul maram in baka riyadus salihin ka bani sifatus sala in baka rigata ka bani taka in dauki tsohuwar motata in je in karbi sabuwa a cika mini ba tare da an yi cinikin tawa ba kakara to lallai za a yi kakara a cikin wutan an ji makara ka'ida ita ce nawa zaka sai qur'ani na nawa zan sai bulugul maram dinka mota ta tsohuwa nawa zaka siye ta sannan nawa zaka siyan min da taka sabuwa sannan sai a san me za a yi ciko amma ba a ce ajiye wannan dauki waccan kawo 400 a nawa ta wata tashi ban sani ba kai ma baka fadi ba wannan haramun ne sai a kiyaye wannan to ita riba jama'a daga cikin barnatta dan a gane muninta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mafi karancin muninta shine da ya sadu da uwar shi in an koma babin zina kaga a babin zina dukkan zina haramun ce amma zina mafi girma ita ce zinar cin amana ita ce da ya sadu da uwar shi ya ci amanar Allah ya ci amanar uwar kuma ya ci amanar uban shi to wannan ababin zina ita ce babba ko to haka dauko wannan laifin aka juyo shi ya dawo bangaren riba ko to shine laifi mafi kankanta dan haka riba take wargaza al'umma a ranar alkiyama Allah yake shela ga masu cin riba akan cewa su kintsa zai yaki da su sai su tashi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan na daga cikin ainihin wato abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi a cikin hadisi sannan wa akli malil yatim da cin dukiyar marayu cin dukiyar maraya Allah yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu da barna kun ji sharadin kenan da barna idan rance kai idan wata harka ce da ta halatta ta kai kaci saboda kai wani aiki a ciki wannan babu laifi amma matukar kaci dukiyar maraya da barna to Allah yace ba komai kake ci wa cikin ka ba sai wuta kuma zaka shiga wutar ranar alkiyama Allah ya tsare mu marayu jama'a suna daga cikin bayin Allah waɗanda ake kyautata musu a samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ku musulmin Bauchi kuna kafa gidajen marayu kuna zuwa gidan marayu kuna dibo ƴaƴan marayu kuna kawo su gidan ku ku rike su kun san cewa gwamnati ta ba da izinin kowanne daya cikin biyu ma'ana yanzu masallacin nan sai su malam su ware wani gefe can sai su ce sun kafa gidan marayu sai su tafi duk hukumomin da ake su cika takardu su yi register sai su rinka zuwa suna dauko marayu ko tsintattun ƴaƴa ko makamantan haka su zo su dauki mata ko masu reno da za su yi renon su su girma a ƙarƙashin kular masallacin nan cikin su sai a samu wani babban malami wata ran wanin su zai tsaya nan yawa musulmi hudu ba ladan na komawa zuwa ga masu masallacin da waɗanda suka yi wannan alkhairi me yasa ba za ku yi haka ba waye hana ku ba ku da kuɗi ne kuna fama da talauci ne kristoci sun fi ku talauci kun fi su kuɗi kun fi su wadata kuna da filaye kuna da garuruka kuna da damar ku yi haka me yasa ba za ku yi haka ba ina fatar kamar yadda malam ya ishara a baya cewa me yiwa akwai wasu tsare-tsare da a cikin wa'azozin nan na zan kawo ina fatan wannan ya zama daga cikin tsare-tsaren da za a samu a wannan gari na Bauchi na ɗaya kenan na biyu in haka ba za ta yiwu ba akwai mai sauki ina jin a ƙarƙashin gwamnati akwai ainihin gidan marayu a garin nan shi wannan gidan marayu kana iya zuwa a baka takarda ka cika ka dauki maraya ka kawo shi gidanka kai tarbiyyar shi ka sa mai sunan da kaga dama ya tashi akan addinin ka shikenan ya zama naka har abada ba wanda ya hana idan ba ku yi haka ba abinda ainihin kristoci suke bari ku ji makircin sai su tafi gidan marayu sai su je dama yadda gwamnati ta tsara abin tunda kasar an yi registering kasar da addinai biyu musulunci da christianity in aka samo maraya sai a sa mishi Muhammad yanzu musulmi ne kenan in aka sake samo wani shikenan sai a sa mishi John to idan kristoci suka zo ba za su dauki John ba a sai su dauki Muhammad in suka dauki Muhammad sai su komar da shi gida sai su mai da shi Ezekiel sai Ezekiel ya tashi a Krista a gidan kristoci John ya tashi a Krista a gidan gwamnati dan haka duka biyun sun waye gari sun zama me to musulmi waye hana ku yi haka ba wanda ya hana ku zaka iya zan iya to amma inda lalata ta kai lalata a cikin community zamantakewar nan tamu ta musulmi ba fa mi wannan ba kanina ne zai rasu wai bazan kwaso ƴaƴan rike ba yayana ne zai rasu ina ji ina gani ƴaƴan sun lalace na zauna a wani gari da naga abin takeici yaro ne karami lafiyayye ba a sa shi makaranta ba na tambaye shi yace baya makarantar boko baya ta arabiya me yasa yace ai shi iyayen shi sun rasu sai na kira mai gidan na tambaye shi nace a wannan yaro yace iyayen sun rasu baya makaranta sai yace kwarai da gaske nace ina ka samu shi sai yace ai wana ne ya haife shi uwa ɗaya uba ɗaya nace amma so da dama mukan haɗu da kai kana kai yara makaranta ba ai an ka bane yace to wallahi shi dai abubuwan ya dai dan yi mutsu mutsu irin na mutane dai wanda ka sani dai uzrun aqbah min dhanbin ka kawo uzrin da yafi ma laifin da kai nace to aji tausayin wannan mana gashi yaro lafiyayye amma an kai shi gareji ya koyi gyaran mota su kuma nashi fa ya killace su a gida suna zuwa makaranta jama'a waɗannan ƴaƴa ne waɗanda marayu ne nashi a cikin hadisin Bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke cewa ana wa kafilul yatim lahu aw li ghayrihi ka hataini fil janna ni da mai rike maraya marayan nashi ne ko na wani shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haka zamu zauna a aljanna Imam Malik ya daga yatsun shi shike ruwaito hadisin ya fassara yace ma'ana kamar yadda waɗannan yatsu suke haka da babban da yatsa na tsakiya da kuma yatsa na nuni dan Ali ya gwama sai yace haka ma'ana wannan marayan naka ne kaninka ko kanwarka ko yarka ko kuma mahaifinka ne ya rasu ya bar kannanka kanana waɗannan marayu naka ne anta aulan nasi bihim daga cikin dalilan da yasa Jabiru dan Abdullahi ya albarka shine wannan aikin yace mahaifina da yazo zai rasu da daddare sai ya kira ni yace Jabir a duniya bayan ran manzon Allah ban jin kowa sai naka yace amma ina ji a zuciyata goban aka fara yakin nan na Uhud za a kashe ni ga bashi ana bina ga kannan ka zan mutu in bari ƴan mata kanana ƴan tura gutsa guda tara yace na bar maka amanar su yace mahaifina ya sa min albarka muka tafi muka kwanta gari ya waye ana fara yaki aka kashe shi yace kullun sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya danna nayi tagumi sai ranan sai ya kira ni Jabir me yasa naga kana fayi tagumi ne sai yace me yasa bazan yi tagumi ba ya manzon Allah mahaifina ya rasu ya bar ni ga ni saurayi karami Jabir bai wuce shekara 17 ba a lokacin dan shekara 17 ma'ana yanzu SS2 kenan ko SS3 ko wane ne ko ana shirin za a yi jab in mata yi kyau ga ƴan mata tara kanne ya banni da su ya ce in yi tarbiyya su ba wai sun isa aure bane a yanzu waɗanda in suka fashe da kuka suna son abu in ka ce babu sai su ce to ba su babu din su ci ita babun da babu to a ba su su ci saboda tsabar rashin fahimta yace sannan kuma ga bashi ana bina ana bin mahaifina masu bashi sun gallabe ni ga wata gona tamu suna sa rai in je in dau gona in basu yace na rasa yadda zan yi da rayuwata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ka san a addinance da tunani duk matsala in ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kare yace Jabir ka zo nan ka kwantar da hankalinka daga yau kar ka sake tagumi yace kaga dai mahaifinka tukuna tunda Allah yake bai taba magana da wani bawan shi bayan ya mutu ba sai mahaifinka yace da mahaifinka ya rasu sai Allah ya dauko shi ya aje shi a gaban shi yace mishi kai wannan bawa nawa me kake so yace abinda nake so Allah a maida ni duniya mun sake shiga jihadi a kashe ni saboda na ji dadin wannan mutuwa ban taba jin dadi irin haka ba sai Allah yace sai dai kuma nayi alƙawarin wanda ya mutu cikin ku ba zai dawo ba roki wata alfarmar sai yace to Allah a gaya wa mutanen da ke duniya irin ni'imar da muke ciki ana shine Allah ya saukar da ayoyin Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahumullahu min fadlihi Allahu akbar waɗannan da kaji an kashe su filin daga kar ma kace musu matattu, ka sassaba ce ganganci ne, kace musu masu rai ne, saboda suna da rayuwa a wurin Allah, ana ci da su, ana shayar da su, suna ainihin cikin arziki na Allah madaukakin sarki, kuma suna neman ayi albishir ga waɗanda suke baya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, suna cikin farin ciki da annashuwa game da falalar da Allah madaukakin sarki ya saka su a ciki. Suna albishir, gashi nan dai Allah madaukakin sarki duk ya bayyana mana halin da suke ciki da buƙatuwar da wannan dattije. Yanzu Jabir ya samu kwanciyar hankali ko bai samu ba? Ya samu, cewa mahaifin shi dan aljanna ne. Sai ya ce dangane da bashi kuma dukkan waɗanda ke bin ku bashi, kace mu haɗu da su a gonar da safe. Manya-manyan masu kuɗi ne suka je suka taru suna sa rai, Annabi zai tsaye yayyanka wannan gona ne ya basu. Dama menene dattije ya ci bashi? Dabino ne. Jabir ya ce bishiyar dabino kwaya ɗaya muke da ita a cikin filin gonar wadda take da ƴaƴa. Ya ce sai Annabi ya ce min taka ka hau. Dama mutumin Madina, saurayin Madina, dan Madina da hawa dabino, nan da nan sai ya kama kawai ya hau. Sai ya ce ka rinka girgizawa. Jabir ya ce ni ci gaba da girgiza ina kadawa, dabino na zuba. Ya ce tarin dabino ya taru. Ya ce amma in ka duba sai ka ga ƴan kwarori ne a sama ƴan kadan. Ya ce da na sauko sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ainihin kewaye wannan dabino, sai ya zauna akai sai ya addu'a, sai ya ce ka ware nunannu da danyu da rubabbu. Ya ce na ware. Ya ce sai na ci gaba da auna musu. Alhaji wani buhu nawa kake bin mahaifina? Buhu kaza zuwa auna ma. Ya ce ina auna musu, dabino na koma yana cikewa. Ya gama auna musu gaba ɗaya biya bashin mahaifin shi. Allahu akbar. Yanzu za mu zo mu samu falala dangane da biyayyar iyaye. Allah ya sa kana bin iyayenka, Allah ya sa baka saba musu, rayuwarka za ta yi haske, za ta yi albarka. Wannan yaro ku dubi, uban shi ne ya yi mai wasiya, ma'ana assignment ne na uban shi. Allahu akbar. Ku dubi yadda Allah ya kawo mai ɗauki. Da ya gama basu dabino ya koma yadda yake, sai Annabi ya ce to sai ka kwashe wannan dabino ka je ka ciyar da waɗannan ƙanne naka, sannan kuma in lokacin aure yayi za mu taimaka maka ka aurar da su. Sallallahu alaihi wa sallam. Wannan Annabi yayi haka dan gaskata magana da ya faɗi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya campaign na ƙarya. Annabi campaign ɗin shi na gaskiya ne. Ya ce man mata wa alaihi dainun fa ilayya wa alayya, wanda duk ya mutu da bashi a taho gurina bashi ya dawo kaina. Akwai wani commissioner kuɗi da zai iya faɗin haka? Akwai wani accountant general da zai iya faɗin haka? Ya ce duk ma'aikacin gwamnatin da ya mutu ana bin shi bashi da rigingimin shi a zo. A to kaji ma wani ya ce benefit din matin yawa ake, to kana da hujja dai ko? Jama'a kun ji, ka je ga tsofaffin sojoji, ka je ga tsofaffin yan sanda, ka je ga tsofaffin ma'aikata, shine abin da bawan Allah ne yake ishara. Wani zai zauna a kai ne kawai, saboda me? Walahu zurriyatun bu'afa, ƴaƴan ƙanana ne ba su yi wayo ba. Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa man mata falahu malun faliwarasatihi, wanda ya mutu da dukiya to magada su je su raba, amma wanda ya mutu da bashi fa a zurin Annabi zai biya. Wanda ya mutu da nauyi da matsala a zurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abinda yake haƙƙin shugabanci kenan. Shugabanci ba kama karya ba kawai, taka ka wuce. A ƙarƙashin wannan jama'a, wannan maganar tana da matuƙar muhimmanci a kiyaye ta. Kula da marayu. Ku je ku saurari kaset ɗin da ne wa matan garin nan jiya, na sanya mishi mace ta gari. A ciki na yi magana dangane da yana daga cikin haƙƙin marayu da za ki kiyaye, shine idan ubansu ya rasu ba ko ina za ki je ki aure ba. Idan za ki auren sai kin dubi ina makomar ƴaƴanki, ina makomar abincinsu, karatunsu, rayuwarsu, tarbiyyarsu. Saboda sahabiya Ummu Salama, Annabi ya aiko yana son ta. Ka ku inda gaggawa ce sai ta ce na amsa, liman ya ɗaura aure, sai ta ce a'a, ina da ƴaƴa marayu guda uku, ubansu Abu Salama ya rasu ya bar mini su. A lokacin da ubansu ya rasu, duk mas'alar da ke kanshi ta tarbiyya ta dawo kanki. ba daidai bane ki tsallake su ki tafi kaltun goki aure ki tafi Abuja su kuma ki watsar da sunan su zama ɗan iska ranar kiyama sai Allah ya tambaye ki dole ne kula da haƙoƙin marayu jama'a dan haka jama'ar musulmi ina ba mu shawara da sallah ka dan haɗa wata addina a gidanka ka je ka kira marayun da ke anguwar in aka tashi yin dinki a gidanka za a dinka wa ƴaƴanka shadda kowane yadi naira 500 juya ka siyo yadin 250 marayun gidan wane su ma su samu a rinka nuna musu wannan ihsasi na ubantaka idan suka girma zaka ga suna da ladabi amma akwai wasu mutane da naji ana ce musu they are rude they are arrogant da na bi tarihin rayuwarsu sai naga they are not ana cewa ba su da mutunci ba sa raga wa kowa wato marayu ne suka tayi suka sha wahala suka tsallake da kyar sai Allah ya maida su wasu abubuwa wata ran sai dattawan gari suka zo da suka zo kawai daga sama ma ya leko kawai ya kalle su yace wadancan me suka zo yi kofar gidan shi aka ce dattawan gari ne yace akwai dattawa a garin nan ne shine aka ji aka ce he's arrogant he's rude tun banza ne baya mutunta mutane bai kamata ya haka ba dan iyayen shi ne tunda dattawan gari ne gaskiya ne amma sun nuna mishi misali ka zauna a teburin shayi zaka sha shayi da wainar kwai da indomie da ake zamanin nan kana gama ci kana gama sha sai wani ya ce a tashi ka je na biya maka anjima in aka dawo da la'asar wani ya bata maka rai in zaka sha rota ka isa yana wurin ka ce duk garin nan ba shegen da ya isa ka ci indomie da kwai dazu haka ne ko ba haka ba za ka yi haka ba ba za ka yi haka ba haka ne ko saboda haka jama'a waɗannan marayu wallahi jama'a wata rana mun yi wa'azi a cikin birnin Kano ni da marigayi Malam Ja'far Allah ya gafarta mishi ya kawo wannan matsalar dan na kebe ci na ce mishi an samu wasu yara sun zo sun same ni sun ce sun ji dadin wa'azi da aka gayyato amma suna son in yi magana game da marayu suka ba ni tarihin rayuwarsu shine Malam Ja'far ya ba mu wani labari wanda ya tayar mana da hankali game da irin waɗannan yara yace a cikin birnin Kano nan akwai anguwannin da akan samu yara marayu a wulakanta su ubansu ya rasu a tozartar da su su zama ƴan daba su zama ƴan kaza su zama ƴan gaza wata rana wani sai yayi aure a anguwar babban alhaji ne amma ba ruwan shi da kowa an kawo mishi amarya duk an watse ashe waɗannan yara sun gyara kansu sun shirya kansu dare na yi sai suka afka gidan suka karya kofar shi suka ce bai isa ba kafin ya fara saduwa da amaryar sai sun fara sai da su bakwai suka yi lugude a kanta sannan suka ce to shi kenan Malam Ja'far ba mu wannan labari a wannan lokaci ya ce to kun ga duk wannan da aka bincika sai ga marayu ne galabaitattu da aka watsar da su a anguwar suna kanana ba a kula da rayuwarsu ba sun girma wa yake tunanin yi musu aure to kai kayo auren ko har ka samu damar ƙara ta biyu ko ta uku to sai sun riga ka ba muna goyon bayan haka ba ne domin in kun saurari wasu jeren gye kasusuwa da ne a kan tarbiyya taɓarɓarewar tarbiyya lalacewar tarbiyya daga cikin matsalolin da ne bayani da ke lalata tarbiyya akwai maraici maraici wasu ƴaƴa da yawa sun lalace saboda maraici wani ɗan in ka dube sai ka ce da uban shi na da rai da ba zai haka ba kai me yasa ba kai abin da ya kamata uban shi ya yi ba saboda haka jama'a ina ganin matsalar marayu tana da matukar muhimmancin da ya kai wata rana a samu wani malami ya gabatar da lacca dangane da marayu kuma in an yi laccar a yi ta a ɗabbaƙance ana kammala laccar a shirya wata gidauniya a ce za a je gaida marayu a gidajensu buhunan shinkafa suturu da sauran abubuwa ku je ku ga yadda laccar za ta yi tasiri muna fatan Allah ya kawo mana wannan dama wani malami mana irin wannan lacca sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wattawalli yawma zahaf da kuma bada baya a ranar yaki haramun ne bai halatta ka bada baya a lokacin da ake yaki ba Allah yace illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam. Idan har mutun ya gudu daga filin daga to juyo wannan da ya juyo cikin fushin Allah sai da ɗayan dalilai guda biyu. Dalilin farko shine makircin yaki, kuna cikin bugawa da kafiri sai ka juya kamar ka tsorata zaka gudu, sai ya saki jiki yana binka sai ka juyo sai ka datse shi, wannan ya halatta. Na biyu shine tsogala, a samu wani karman musulmi wani raman mai yangwadadde sai je tsaya gaban kafirai yayin musu rashin kunya ya tayar musu da hankali yace in ba ga tsoro ba kuzo su ga cewa wannan figaggen sai su biyo shi a guje. Ashe mun tattara wasu manya-manyan sojoji a gefe suna zuwa kawai sai su hauda tsansu. To yanzu wancan figagge da ya gudo yayi gudun filin daga ko bai ba to ya halatta. Ina fata an gane. Yawwa to babu laifi. Allah ya taimaka. Wa qadhful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, haka nan da qazafi, ka dubi mata haka siddan ka ganta da hijabi da niqabi kace ƙaryar banza wai mu za a yi wa makirci. Dan hodiyo a cikin littafin shi ma yana cewa izgilanci ga mace mai hijabi ko namiji mai rawani na daga cikin kafirci. Ko da ka santa karuwa ce, yau in ka ganta da siffa ta kamala sai kai alhamdulillah alhamdulillah wance ta shiryu, ko kuma haka siddin kawai da ka ga mace sai ga Allah mun zauna a MSS wace irin sister ce ta ƙarya ba mu gani ba, a'a ba daidai bane. Karkai zargin da ba fagen ka ba, duk wanda ka walidai da saba wa uwa da uba, kun ji maganar da muke dazu. Idan ka san ka saba wa mahaifiyarka ko mahaifinka, ka je yanzu da daddare ka bari gari ya waye, ka je ka roki su yafe maka. Bahaushe ya ce durƙusawa wada ba gajewa bane ko, to iyayenka ba wadanni bane, ka je ka ce innaki yafe mani. Ta ce a da ba ka ce kai ne dan iskan Bauchi ba, kace a ina ina ni asuwa ke din zan zama dan iska a gaban ki na tuba. In ta ce ba za ta yafe maka ba sai ta sa wanka yi ma duka, kace ka yadda duk yadda ta ce ka yadda. Haka mahaifinka sannan ka kyautata musu. Wannan kyautatawa iyaye da ake mana sharri mu ahlus sunna, da ake mana kazafi mu ƴan izala, ana cewa muna wulakanta iyaye, har yanzu an kasa kawo dalili. Amma fa littafi mafi girma da sunna mafi daraja da muka yi imani da su suna cike da umarni da kyautatawa iyaye. Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah ya hukunta karka bauta kowa sai shi, hukuncin Allah kenan. Iyaye kuma Allah ya hukunta a kyautata musu. Inda ake samun batar naƙa da mu shine wasu iyayen namu sun tashi akan wasu al'adu, to muka ce ba za mu bi al'adun ba saboda sun yi karo da Qur'ani ko hadisi, to anan ne ake batar naƙa. To anan lallai ba za mu bi al'adun ba, amma ba za mu yi wa iyayen rashin mutunci ba, ba za mu ci mutuncin iyayen ba, ba za mu wulakanta su ba, ba za mu gaya musu bakan magana ba. Dubi azar babban kafiri ne uban babban annabi irin Ibrahim, amma dubi irin cin mutunci da azar ya rinka wa annabi Ibrahim wajen magana amma dubi ladabin da annabi Ibrahim ya rinka yi dan haka duk irin bakan magana da zasu ga maka karka ga musu baka duk yanda zasu wulakanta karka wulakanta su amma ba za ka yi abin da ya saba wa Allah ba an samu wani sahabi mai suna Sa'ad ya ainihin musulunta sai uwar shi tace Sa'ad ka kafirce wa Muhammad in ba haka ba zan daina cin abinci har in mutu in yi maka abin kunya a garin nan yace a'a innaki ci abincinki ni ba zan kafirce ba tace in Sa'ad kar mi haka da kai yace wallahi ba zan kafirce ba tace to shikenan dattijuwa ta zauna kwana ɗaya biyu ta ki cin abinci tana Sa'ad zan mutu fa in maka abin kunya a garin nan yace a'a innaki ci abincinki kar ki kashe kanki don ba zan kafirce Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ta matsa kwana na uku da ta ga za ta yi mutuwar banza don me za ta yi mutuwa ne akan kafirci sai ta ci abincinta sai Allah ya saukar da aya yace wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana dan adam muna jan kunnanka ka kyautata wa iyayenka duk halin da suke ka kyautata musu wannan wasiya wasiya ce daga cikin wasiyoyin da Allah ya tabbatar da ita a Qur'ani da sauran littattafan shi da suka gabata wato tana daga cikin 10 commandments dokokin didda Allah ya baiwa annabawa ba annabin da aka yi mai doka cewa a cikin dokar a wulakanta iyaye dan haka duk wanda ya ce mu ƴan izala muna wulakanta iyaye to ba ma yin musu in an samu wani ya lalace cikin dangi amma ba da wasiyar izala ba ba da fatawar sunna ba kamar ƴan boko ne sai a ce ah dan boko ai dan boko ba ganin mutuncin kowa boko ne yace haka zani tatar da muje mu ya kamata a gane izala bata taba cewa wulakanta ubanka ba duk kazafin da suka yi mana shekaru 30 da ya wuce har yau sun kasa tabbatar da magana kwaya daya sukan ce ai wani dan izala ya kashe uban shi in aka ce a ina sai su ce a fatas kuma in ka tafi fatas kuma sai a ce a Gombe ne ai abin ya faru a Gombe ne ba nan bane in ka je sai a ce a wukari ne ka san na wukari zafi ne da su in ka je sai a ce a mubi ne sai ka kewaye kakkaf ka kasa ganin maganar amma kun san sharri wallahi wannan magana sai da suka fada wani malami babba na sunna a duniya har ya kwalba a cikin wani littafi nashi cewa a Najeriya an samu wasu mutane sun fito da sunan izalatul bid'a wai qanmatu sunna har suna kashe iyayensu shine ran da muka hadu da shi nake ce mishi a cikin littafin ka kaza kaza ga magana da ka fadi yace kurai da gaske wani abokin shi ne dan Najeriya ya fada mishi nace ko zai daure ya fada mun sunan shi sai fada mun sai nace to ai wannan ka daure ka bashi littafin ka da kai akan sufaye kaga in abotaku bata warware ba yace malamin hadisi ne nace ban ki ba ka dai dauki littafin ka da kai akan sufaye ka bashi ya san matsayin ka game da sufanci yace sufi ne nace mugu ma a cikin sufaye shine na kulle wani littafi nashi wata shekara za mu tafi aikin haji bai samu zuwa ba sai na ba wani dalibin shi ya bashi a lokacin ne nake yace to menene hakikanin al'amari nace ƙarya ce irin wadda aka yi ta wa Muhammad ibnu Abdul Wahhab ƙarya ce irin wadda aka yi wa Ibn Taymiyyah nace kuma ƙarya ce kuma da aka yi ta muku a ƙasar Kuwait nace shine by extension ta zo ta same mu to kai ka san waɗannan mutanen da aka ce sun yi abin nace ni ɗaya daga cikin su ne ba magana ta ƙare ba matar falke ta haifi jaki ai shikenan sai a dora mangala kawai wannan makirci ne ba ma wulakanta iyaye amma matsalar ita ce wasu iyayen sukan nemi abin da yake ba matsayin su bane yaushe mahaifi zai ce ka aske gemu yaushe mahaifi zai ce dole sai ka durƙusa mishi waɗannan na daga cikin matsalolin da suka rigimu a zariya an samu ƴaƴan da yake zinace zinace caye caye suke ran nan suka dawo masallacin mu ina maganan nan yanzu wajen shekara 30 da ta gabata ne jama'a da suka dawo muna sallah tare sai kuma malamai suka yi taro nace malamai malumma eh sai suka yi taro sai suka zo suka same shi suka ce to sahabu fa sun lalace to dattijo ne mai hikima yace sahabu sun lalace aka ce sun lalace yanzu sun zama yan izala yace to ce yanzu sun lalace ce yace amma ba nan muke zaune da ku Habu yana dauko yarinya ya shiga ɗakin can ya kulle ba ba ku taba cewa Habu ya lalace ba sai yau da ya shiga izala yace to in dai Habu ba zai ci gaba da dauko matan nan yana zina ba in dai sallah zai yi to ko yamma zai duba na yafe mishi kai ka ji wata fatawa abin dai ko yamma zai duba ya ce mishi jama'a duk wanda ya dauka wai dan ya fahimci sunna zai je wulakanta mutanen gidansu to wannan ba hanyar mu yake bi ba wato mu an koya mana da'awa ne da hikima sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna da baban su yana bautar gunki amma su duk sahabbai ne matasa kullun gari ya waye uban zai wa gunkin wanka da soso da sabulu ya share shi da tawali ya sa mai kaya ya fesa mai turare sannan ya fadi ya sujuda ya nemi tabarriki ya fita kasuwa ƴaƴan sai suka dauko hikima idan uban din ya gama wannan abun al'amarin nashi ya tafi sai su dauko gunkin sai su je sai su kwantar da shi a bola ba za su daki gunkin nan ba ba za su yi mai komai ba sai su kwantar da shi da rigar shi da wando da turare amma gashi kwance a bola idan uban ya shigo da la'asar galibi sai ya je yayi sujuda ya sake neman tabarrukin dawowa kuma da sai ya zo bai ga gunki ba ya hau fada yana kewaya sai gan shi a bola ya je dauko shi ya zo ya aje shi ya share shi ya ba shi hakuri ya gaisuwa haka akai kwana daya kwana biyu ran na uku da ya nemi gunkin ne ya je gan shi da ya daga shi sai ya maka shi da kasa ya ce kai din nan ka cancanta ka kare ne ya kamata ka kare kanka kullum sai na yi wahala na nemo ka to shi ne suka ce to baba ka gani ka zo mu je ka karbi musulunci sai ya ce mu je ya ce na gaji yaya kullum ina bautawa abu ba zai kare kanshi ba saboda haka in the most simple philosophy the approach zaka iya gyara mahaifinka amma wani lokacin akwai wasu miyagu ne waɗanda suke ingiza mahaifan su azazzala su to kai dattijo ka saurara duk mutumin da zai zo ya ce maka ɗanka yana addini ya lalace ka ce kawo maka dalilin lalacewar sannan shi kuma ya baka labarin ina nashi ƴaƴan suke yaya suke sannan ku kuma matasa mu da ke da'awar sunna ba mu taɓa cewa wani matashi ya wulakanta wanshi ko mahaifin shi ko mahaifiyar shi ba zaka mutunta shi zaka mutunta su amma ba zaka bi abin da suke akai wanda ba daidai ba dan ya saba ma alqur'ani da sunna Allah yace wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu ha wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir ka gode min ka kyautata min iyayenka ma ka mutunta su amma sai ya ce me wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai ya ce fala tuta'huma in suka yi jayayya da kai abin da ya shallake iliminka karka bi su babu biyayya anan dan haka ka'idar kenan Allah madaukakin sarki ya cire da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa uqul walidain haka saba wa uwa da ubana daga cikin manyan laifuka wa jalasa wa kana muttaki'an annabi da da yake fadin wannan magana yana kashin gida ne sai ya tashi zaune fa kala sai yace ala wa qawlu zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat annabi yace ku saurara jama'a har da ƙarya a wata riwaya ita cewa had da shaidar zir yayi ta maimaitawa sahabi abubakar ta yace har sai da muka ce kai cho ina ma da zai shiru jama'ar musulmi waɗannan su ne ainihin hadisai da naso in kawo mana sai dai gashi tun dazu an yi mini ishara akan cewa lokaci yayi tsakanina da Allah ni kuma wannan gabar ita ce muqaddima ko rabin laccata na dauko wasu maganganu masu tsawo daga wani babban malami mai suna Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin shi mai suna Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato aya ce kwaya daya zo fassara ta jama'a sai da ya mata littafi manya manya mujalladi uku domin ita ayar ita ce ta zo da asalin sirrin bauta ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dukkan mu Allah ya halice mu ne dan bauta wannan malami Ibn al-Qayyim yayi maganganu masu tsawo kwarai da gaske dangane da abin da yake da alaka da shirka na farko dai in takeice mana waɗannan bayanai koda ban karanto su da larabci ba daga cikin bayanan da ya ce wa shirka nau'i nau'i ce daga cikin nau'ukanta akwai babbar shirka akwai kuma karama amma ina so ka gane asali karamar shirka an kira ta karama ne saboda akwai babba ba dan haka ba dukkan shirka shirka ce to misalin babbar shirka ita ce bauta wa wani tare da Allah misalin karamar shirka kuma shine yi ba dan Allah ba kamar riya ina so ka gane malamai suna yin kwatancen nan ne kadai dan ka fahimci shirkar wata tafi wata amma ba dan a nuna maka cewa ita riya da take karamar shirka babu laifi dan an yi ta ba domin misalin kankantar riya da babbar shirka misalin gajeran wando ne idan ka dauki gajeran wando dogon mutum ya sa sai bayyana gajeran wando ko to amma in ka dauki gajeran wando ka sa wa yaro karami me zai zama dogo haka ne ko ba haka ba dan haka wannan shirka da kake ganin ta an ce mata karama to kamar gajeran wando ne kadai muna iya gane gajeran wando ne dan akwai dogon wando kuma dan dogo ne ya sa shi amma da yaro ne ya sa shi fa ya zama dogo dan haka karka sake kai shirka koda karama ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan daga cikin nau'ukan shirka da Ibn al-Qayyim yayi bayani a cikin wannan littafi yace akwai sujudul murid lishaykh muridi na dariqa yayi sujuda da ainihin shehin shi sujuda riras ya fadi yayi sujuda sai yace fa innahu shirkun min as-sajidi wal masjudu lahu yace wannan shirka ce ga shi wanda yayi sujudar kuma shirka ce ga wanda akai wa sujudar dan haka idan har kana malami ko kana shehi wani yazo gaishe ka ya rissina ko ya durkusa balle ya kai gabobin shi gaba ɗaya da ake kaiwa Allah ga ƙasa to kai marmaza ka tsawatar mishi hadisi yazo sahihi a cikin musnad da Ibn Maja wata rana Mu'az dan Jabal ya dawo daga ƙasar Sham sai hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai fadi manzo Allah yace mah yace bari yace aya manzon Allah naje kasar ne naga anewa manyan mutane da gwaraza irin wannan gaisuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ne amma fa ka sani da a ce zan umarci wani yawa wani sujuda da mace na sa tai wa mijinta saboda girman haƙin shi akan ta wannan hadisin ya nuna ashe sujuda ba sai lalle ka kai goshi kasa take tabbata sujuda ba dan haka Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Zadul Ma'ad ko at-tibbun nabawi a cikin ainihin juz'i na hudu na Zadul Ma'ad kenan yace hatta risnawa da kai a wajen gaisuwa sujuda ce saboda da Allah ya ce wa bani Isra'ila udkhulul baba sujadan yana nufin su shiga ne suna masu tura goshin su a kafa a ƙasa koko yana nufin su shiga suna masu risnar da kansu dan haka risnar da kai a wajen gaisuwa to wannan sujuda ce dan haka musulmi ga wani hadari wannan hadarin shine muna diban ƴaƴan mu muna sanya su a makarantun kristoci dan su yi karatun boko zaka ga ƴaƴan mu sun je sun koyo gaisuwa irin wadda ta saba ma addini to in ma in ya zama larura ba mu da inda za mu sanya ƴaƴan mu to lallai mu zage da yi wa ƴaƴan mu sharhi akan waɗannan irin abubuwan kafirci in ba haka ba kuwa ina cewa bai zama larura ba kamar dai nan garin Bauchi kamar garin Zaria, kamar Sokoto, kamar Katsina, kamar birnin Kebbi. Me yasa musulmin Bauchi ba za su kafa makaranta ba wadda ta kai ta komo wadda za su sa ƴaƴansu a ciki su yi tarbiyar su? Amma abin takeici, sai ga wata arniya ta zo daga ina, daga Abia State, daga Enugu, daga Bayelsa State, ta zo NYSC ne garin nan asalinta, amma daga haka ta zo ta kafa makaranta har a waye gari nan kowa yake so ya sa ƴaƴan shi saboda akwai turanci amma ba aqida, akwai shirka ba tauhidi, akwai maguzanci babu musulunci. Ina ƴan bokon dake Bauchi? Ina masu kuɗin dake Bauchi? Ina tsoffin malamai da tsoffin headmasters da tsoffin primary boards managers da sauransu? Haƙƙinku ne duk ku tashi ku tsara wa musulmi don ku samar da mafita. Wannan na daga cikin nau'in shirka. Daga cikin nau'in shirka Ibn al-Qayyim yake cewa ruku'u al-muta'ammimina ba'dhum li ba'din inda al-mulaqa. Akwai wata shirka, wai in ka daura rawani ina daura rawani, idan muka hadu wai sai kowa yayi kowa ruku'u. To wannan ainihin shirka ce. Wa min anwa'ihi, yace daga cikin nau'in shirka akwai halqur ra's li shaykh. Kai ƙwaryan molo saboda shehi, wai ka ce ba zai yiwu shehi na da suma a ka, ni kuma muridi ina da suma a ka, ba don haka kullum kanka yana hannun wanzan, an yi twaɗai-twaɗai da shi saboda girmama shehi. Fa innahu ta'abbudun li ghayrillah, wannan bauta ce ga wani Allah. Wala yuta'abbadu bi halqir ra's illa fi nuski lillahi khassa, in ba a wurin aikin hajji ba, babu inda ake aske kai ya zama ibada ga Allah sai a wurin aikin hajji ko umara. Don haka hatta yanzu kawai kaga mutum wai kullun yana aske kanshi tadai tadai, wai yana son ya nuna shi wani bawan Allah ne. Wallahi ka bata kanka lokaci ƙarya ne, dan mutanen ƙasar nan tamu wai sun aje cewa tara suma bid'a ce. Tara suma ba bid'a bace, ba laifi bace, ba haramun bace, amma tara suma ba tare da tsaftace ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gashi ni'ima ce wanda Allah ya bashi, ya rinka wanke shi, yana shafa mai mai, yana taje shi. Aisha tace ta kallabada wa Annabi kai, wato gashin Annabi ya taru saboda zai tafi umara, dan in ya je umara ko aikin hajji ya aske gashi mai yawa dan ya samu lada. Saboda ka tara suma ba laifi bane, Allahumma sai in kai da kwaikwayon bab mali ko da kwaikwayon rega ko da kwaikwayon wani shedari, to wannan bai halatta. Amma dai ka tara suma dan kana son a barka, kai dan birni ne, in ka so ka hula haka gashi ya fito nan kai gayu, ba wanda ya hana ka gayu. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne kuma yana son kai ma kai ado kai kyau. Duk adan da za a ce ba kyau wanda ya saba ma Allah. Amma ba lallai bane kullun ka zauna da wata riga hannunta inci 50 wai kai ne sadatul awliya, a'a, ka rinka yin gayu ka sa wanda zaka dan matsayi. Matar ka ma ta ga cewa ta auri wani saurayi sanbale ne, na fata an gane, domin wannan aqida tana neman ta kama ustazai. Ko na ustazu sai ce sai irin rigar nan zai sa irin ta Saudawa, a'a, in ka dama ka sa Kano state kyakkyawa, ba dole ne ka sa hularka ta tafi sai kunne ya tare ta ba, irin su Malam Mahmud, su ne malamai ko ku Malam Mahmud, a shi ma Malam Mahmud ya dan daga, zaka iya sa a baka a goshi haka karkata ta kai gayu, ina fata an gane. Ba dole ne sai ka kai ta ta hade da kunne haka ba, wasu fa wai duk suna yin haka ne wai dan a ce oh ai bawan Allah ne, akramin nan bawan Allah ne. Wallahi duk ba anan take ba, wani shedani in ka je ka bincika abin da yake yi, wallahi tallahi ko zunubi ba zai ci abin da yake yi ba. Dan haka ibadar Allah ba ita ce wai ka zauna cikin soro mai kunkunniya ba, ka kawo riga koriya da yalo da algashi ka hada, a'a, ka rinka tsafta, ka rinka wanke bakinka, ka rinka gyaran hakoranka, ka rinka bincikan lafiyarka. In ka samu mai dadi na halal ka ci ka sha, in ka samu mai kyau ka aura. Yawa, karka ce dan kai malami ne duk wata da aljanu suka nade ta sai a ce to shikenan a kai wasu ustazu, a'a. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana auren mata kyawawa, ba wata mace mummuna da annabi ya aura annabi baya auren mummuna dan Allah da kanshi yayi ishara wa imra'atan mu'minatan ko a ba wannan ayar ba in arada annabi an yastankiha khalifatan la ina alaram mu'min ne banda wannan ayar jama'a ita ma ayar cikin ahzabi take Allah madaukakin sarki na ishara ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa la yahillu lakan nisa'u bi halatta gare ka ka sake auren wasu mata ba walau a'jabaka min ba'du walau a'jabaka husnuhunna ko kyansu ya burge ka qur'ani na ishara kenan annabi mata kyawawa suna ba sha'awa dan haka Aisha kyakkyawar mace ce Khadijatul Kubra ma kyakkyawa ce to sa'annan rannan Aisha na zaune sai ta ga wata sambaliliyar budurwa ta shigo cikin gida ta zo tana cewa dan Allah ki taimake ni an kamo ni ne wurin yaki an dora min fansa ba ni da ciko ki cika mini Aisha ta ce ba ni da hali fice ki ba mu wuri fice yana shigowa ya ganki yanzu zai cika miki kuma yace zai aure ki yadda kike da kyar nan to sai tsotsan ya kama Aisha shine yarinya ta juya za ta fita sai suka hadu da annabi a zaure shikenan to dama wurin ka nazo amma babu ban same ka ba gashi gashi yace to koma mu je kin yadda in biya miki aure ki tace na yadda Aisha tace dama na fada dama na fada abin da yasa nake fadin haka saboda malamai a kasar nan ada sun yi distorting harkan malanta su suka ja yanzu muke shan wahala mu yanzu ta kama ne muke wa'azi amma kamar yadda nace mu yan boko ne saboda hakan an gan mu da wata nadediyar mota mun shigo cikin baucin nan tana nishi sai a ce kai malaman nan ba sa tsoron Allah a ina aka ce kada ka hau mota lafiyayya a ina aka ce ka shiga gida mai kyau haramun aka hana ta haramun ko akwalake ce ce ta haram kar ka hau sannan ko kuturwa ce inda zina ce kar ka yi matsalar da mutane suke samu a yanzu sun koma suna zargin malaman su wai sun gina manya-manyan gidaje sun sai dirka-dirkan motoci suna da kudade a account yau ba daraja bace yau ka san cewa pastorci da reverend fathers a Najeriya har rijiyoyin man fetur gwamnoninsu suke basu pastors nawa ne yau suke da rijiyoyin man fetur a kudu reverend father bishop nawa ne yake da rijiyar man fetur a bayelsa da makamantansu saboda zai zo campaign wurin shi sai ya ce mishi kana son maka campaign ka je ka rike kudin kasa gaba daya me zaka bani a ciki sai ya ce zai bashi kaza sai ya ce lawyer na yazo ya rubuta na haka da an ci sai a bashi yau akwai reverend father da duk inda gayyace shi da helicopter yake tafiya gayyatar wa'azi saboda an dan samu wani lokaci an samu malaman kasar nan na ahlus sunna musamman sun dan samu canji a cikin rayuwarsu sai kuma hasada ta taso jama'a shekara nawa malaman bid'a suna damawa da murdiya da danniya da tsubbu duk sun bi sun tara amma ba ku musu surutu ba sai malaman ku na ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je aikin hajji a dabba mafi tsada a duk duniya a lokacin ita ce alqaswa farar raquma ka je ka tambayi mahaifinka ka ce meye matsayin farin keke shekara 60 da ta wuce iyayen mu fan keke suke cewa sai a ce fan keke yake hawa farin keke farin keke to matsayin farar taguwa kenan annabi da ita yaje aikin hajji sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wa at-tayyib a duniyan nan ta ku an sa min son mata sannan ina son turare manzo Allah yana son turare ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri mata dan haka ba shi daga cikin zuhudu da aka fassara wa mutane fassara kuskure cewa na ruwanka da mace mai kyau a matarka ka fita masallacin nan yanzu sai kaga yarinya yar islamiya ta da zaugegiya sai ka ce ke zo nan ina sai malama mu da yace bata yar mu ce shikenan sai aje ai magana ka aure ta tsaf kai sunna yawa amma an kai yaudara ne to kai yaudara amma aure sannan kana da hali annabi sallallahu alaihi wasallama ya so mu da mu sami yalwataccen gida lafiyayyen abun hawa yanzu nan kai ka fi son ka ga malamin ka shugaban kungiyar ka ko limamin masallacin ku ya fita zai tafi Gombe wa'azi mota ta lalace mai a tsakiyar daji haka ne alherin ka ko kuma sai an tura tsakani da Allah ba daidai bane wallahi to masu mulkin mu su ma sun taimaka an bar malaman mu cikin yunwa duk wanda aka dauki wata mota bana ba harka aka bashi shikenan talakawa sai su ta bakin ciki suna kunci dole ne a samar da gyara akan wannan saboda haka jama'a na daga cikin nau'uka na shirka at-taubatu lishaykh tuba ga Allah ake yi to irin wannan tuba da ake ga Allah idan kai ta ga shehi fa innaha shirkun azimun ta zama babbar shirka fa inna at-taubata la takunu illa lillah ba a tuba sai ga Allah kas-salati was-siyami wal-hajji wan-nusuk فهي خالص حق الله waɗannan sallah azumi haji da sauran ibadoji da ake jin na Allah ne dan haka wa min anwa'ihi an-nazaru li ghayrillah ba kance ga wanin Allah kace idan na samu biyan bukata kaza zan tafi in kewaye kabarin dan godiyo kabarin dan godiyo ba ka'aba bace ba a kewaye kabarin dan godiyo da nufin ibada amma zaka iya cewa in Allah ya biya min bukata kaza zan gina masallaci kaza in Allah ya biya min bukata kaza zan yi azumi kaza babu laifi akan wannan saboda an matsa akan cewa lokaci yayi zan saurara anan kwarai da gaske amma na so babu shakka in kara gaba kaman nan da awa guda sai dai kuma bani son a takura mutane insha Allahu ta'ala zan saurara anan insha Allahu ta'ala ni mana fatan alheri gaba daya kuma mai yiwa akwai tambayoyi da za a amsa limam masallacin nan wancan zuwa da neman hadu da shi amma yanzu an ce ya tafi ainihin kasar Egypt domin yin karatun shi na PhD Allah ya bashi ikon kammalawa ya dawo mana da dimbin ilimi cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki ina kuma neman Allah ya dadin tsira da aminci ga fiyayyen halitta nake isar da godiyata ga ainihin mutanen Bauchi kuma insha Allah ta'ala da fatan alheri Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alheri wassalamu alaikum
a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayaka ya uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya saka mana da alkhairi amin tabaraka wa ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi amin iyaye da suka rasu muna roƙon tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu amin na farko akwai addu'a da wani bawon Allah yake nema cewa wani daga cikin ƴaƴansa ne ko tunda yazo darasin da aka yi jiya a masallaci can masallacin Gwallaga to har zuwa yau ba a ganshi ba sai nake roƙon ƴan uwa da su taimaka mai da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi da dawowa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya yana cikin guri wanda yake kiyayeye Allah ya taimake mu wannan kuma ma su kasar ne suke ba da jawabi wato akwai darussan da aka zo da su jiya daga Zaria na suma na shi malam akwai muhimmancin lokaci darasi na farko da muhimmancin lokaci darasi na biyu sannan akwai mace ta gari wadda aka yi jiya da safi wa mata sannan darasin jiya ma za a same shi insha Allahu karim dukan su za a same su a waje masallaci a CD ko kuma a kasata insha Allahu karim Allah ya taimake mu malam yace na farko Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin malam ina son a ja hankalin jama'a dangane da sidi na gurbataccen tarihin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda yake take kai kawo tsakanin al'umma.
To muna addu'a wancan bawan Allah da dan shi ya bata tun daga wa'azin jiya, Allah ya sa a gano shi kuma Allah ya sa yana wani wuri amintacce. Kuma jama'a sai a taya da cigiya insha Allah ta'ala. Mai wa yaro ne karami yana can wani wuri ya gigice ya kasa gane inda zai ce yake. Na biyu, wallahi ni ban san wannan sidin ba, sai dai tunda har ƴan uwa sun gan shi gurbatacce ne, to lalle ayi taka tsantsan da shi, bani da masaniya game da shi, amma bin sani ba ko shi Malam Mahmud ya gan shi ya abin nan. An ce tarihi ne na Annabi Yusuf amma gurbatacce, to lalle sai ayi taka tsantsan da duk wani abu wanda ya gurbata dan kai ya lalata maka tunani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. An yi maganar kasusuwa ko kuma sidina ko makamantansu, bari in dan ƙara gini akan maganar malam da ya dan yi maganar nan tun farko. Wato jama'a, dukkan mutanen da suke son su yi aikin yada kasusuwan mu ba mu hana kowa ba, amma ka je ka same mu in muka baka waccan takardar duk inda kake a Najeriya, mu za mu rinka aika maka da master copy kyauta, ba ma neman ko kwabo a wurin ka. Abinda muka ce wa jama'a kenan, sai suka kiyarda su fahimci haka, sai su koma suna maganganu waɗanda ba su dace ba. Duk inda kake in ka zo kai rijista, rijistar nan ba ta nuna za mu karɓi ko kwabo a wurinka, amma kawai za mu nuna maka ne ga irin yadda ya kamata ka samu kayan aiki, kuma kar ka canza mana kaza, kar kai kaza, kar kai kaza, kuma za ka sa adres ɗin makarantarmu, sannan sai kai kuma ka sa adres ɗinka, sannan ba a sanya hotunan mu a jikin kasusuwanmu ko sidinanmu. In ka kiyaye wannan muka kawo takarda muka baka, kana da izinin ka ce ka ci gaba da aikatawa. Kuma duk inda kake ba Bauchi ba, idan Amudi kake, ita ce wuri mafi nisa kenan a nan arewa maso gabas, za mu aika maka da cassette ko CD kyauta a matsayin master copy, ka je ka ci gaba da yadawa. To ina ganin menene yafi haka sauki fiye da ka je ka tsinta a kasuwa, shi bai dauku ba, kai kuma ka je kai ma ka sake rage mishi quality. Wannan shine kadai adreshin mu, mun fade shi a jiya, muka ce Darul Hadithis Salafiya number 2 stroke number 4 Sama'ila Ahmad Road, Gaskiya Quarters, Zaria, Nigeria. In ko kuma kana sauka Zaria ko dan acaba ko goyin wane ne, kana ce mishi kai ni gidan Albani, wannan ya isar maka insha Allah ta'ala, musamman kai da zaka iso daga Bauchi. Kana zuwa kofar doka kawai kace a tsaya a nan, daga nan tafiyar minti 5 ce, iyakarta kenan. In ka je ka gabatar da kanka, kake wani rabarabe, don galibi wani lokacin rabarabe da rashin wayewa kai shi yake kawo suspicion. Ka zo wurin ƴan uwanka musulmi kuma ka koma kana rabarabe, kana zuwa ka toga dangadan assalamu alaikum, ni ne wane wane daga Bauchi. Ko kuma in kana zaton ba za a gane ka ba, me yasa ba za ka nemi wani daga cikin ƴan uwa da malamai da aka saba ba a nan, ka sa ya hada ka da mu, dan in ka je ka samu kyakkyawar tarbi. Ina ganin zamani ya kai dole ne ahlus sunnah mu su fahimci wasu abubuwan da muke yi, ba dan mun so mu yi su ba, sai dan tsaran mutuncinmu da rayukanmu da lafiyarmu da dukiyoyinmu. Ba dole bane wani abubuwan a fassara maka su, kuma ba lallai bane wasu abubuwan ka fahimce su, amma ya kamata kai kuma ka zama mai kaifin basira akan rusko wasu abubuwan. Kowa san zamanin da zaka iya zuwa garin Bauchi din nan, ba a san daga inda kake ba da tsakar dare a sauke ka, gari ya waye a share daki a baka, bayan kwana biyu a dauki mata a aura maka. Akwai wanda zai haka yanzu? Rayuwa ce ta canza da gurgurda yadda mutane yake canza, da gurgurdan yadda al'amura suke faruwa. Saboda haka ƴan uwa madadin zargi, to kamata ya su fifita bada uzuri. To sa'an nan kuma sai magana dangane da abin da ya shafi buga mana waya. Babu shakka Allah ya kawo mu lokaci na waya ta GSM wanda yake da kai flashin za ta yi rijistarin lambarka a jikin handset. Wannan ba dalili bane akan abin da ake yi ga malamai ya zama daidai, domin galibi wai sai mutum ya flashin malami ya ce wai yana son malamin ya bugo mishi yana da tambaya. In ba haka ba kuma fa ba zai bar malamin ya zauna lafiya ba, zai ta flashin ya ta flashin. Yanzu tsakani da Allah, idan gwamnan Bauchi ya ce ka bugo waya ƙarshen watan August, za a baka aiki. Flashin za ka yi ko buga za ka yi? To tsakani da Allah, sai in malamin addini ne za ka yi flashin din shi? Ya kamata ku girmama malamanku ahli sunna, dan ina mai faɗin wannan maganar, ina mai jin ciwon in ce wannan tsiwar galibi daga cikinmu ne ahli sunna ake samu. Ba ni tunanin akwai wani ɗan bid'a da zai buga wa shehin shi flash, ya ta flashin ɗin shi. In ya buga wayar ma yana tsaye sai ya tsuguna. haka yayi haka sannan kafin ya buga sai ya bincika ya tabbata akwai kudi saboda yana ganin in muryar shehi ka yanke mishi to rahama ta yanke mishi amma sai ga mutun ya sanya naira 30 a cikin waya sai ya buga waya sai ya baro matsala mai girma da ka fara mishi bayani sai kudin su kare kuma sai je ya ce wani ne ya ce kaza dole ne musulmi su gane wannan waya da muke bayarwa ba waya ta bace waya ce ta makaranta ni ba na bada waya ta dan ni na ce gaskiya ba malami ne irin su malam Ja'far ba su malam Ja'far sune malamai 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 Allah ya gafarta musu amma gaskiya mu yan boko ne to some certain level in ka taba muharram kwashin ka ma iya yi yawa saboda haka ba komai muke iya jurewa ba gaskiya na cin kashi da ake wa masu da'awa waya da zamu bayar waya ce ta makaranta wannan in kai flashing oho wanda zai dauka ya fika talauci dan almajiri ne a makaranta yake kwana shi saboda almajiranci yawa ina fata an gane ba ko taro cikin ta in ka bugo oho in ka tsaya kana flashing oho in ka fitine shi yana bacci sai kashe ta kai wa kanka kai wa sauran masu bugowa saboda Allah lamba waya ko ita ce 08033117860 wannan ita ce wayar darul hadith ta makaranta ce sannan ba wani text da zakai da wani zai zauna ya baka reply 33117860 kana bugawa yanzu mai yiwa ma wani ya dauka abu da take Allah ya taimaka dan haka ba waya albani bace wannan shine bayani insha Allah ta'ala to malam ban sani ba ko kana da masaniya cikakkiya game da wannan CD na tarihin Annabi Yusuf na'am
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lalle na zauna kuma na kalli CD ina jin kusan DVD ne guda uku kuma lallai a bisa abinda ni na fahimta na karanta na ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama game da tarihin annabi yusuf ingantattun maganganun da suke ciki su suka fi karanci mafiya yawa wasu abubuwa ne wanda ba a yi su ba ba a san su ba babu labarinsu ko kaɗan wasu abubuwan ma suna faman su yi karo da aƙida tabbas to wannan shi ya sanya ko a Kano idan ba an mantar da ni ba su malamin Daurawa suka yi lecture akan wannan ya sanya aka ruguje ko kuma aka kakkame duk wa'annan DVD-in gaba daya ba zai yiwu ka kasa shi a cikin garin Kano ba a kama ka ba yanzu yana daga cikin abin da shi rabo yayi Allah ya saka masa alkhairi to saboda haka lallai mu yi kokari mu kiyaye wannan tabbas ba daidai ba ne kowane shirme a kawo kawai mu sake mu diba mu je mu zuba iyalanmu a gida kuma ya samu tabbata bayan bincike da yi cewa waɗanda suke shirya wannan suka shirya waɗannan mutane ne masu aqida na Shi'a tabbas gunda aka shirya da wanda suka shirya waɗannan duk a aqida shi ta Shi'a da kuma ainihin sponsorship na Shi'a saboda haka mu kokata mu kiyaye abubuwa Allah ya kare mu a malam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ita ce wannan tambayan annata ta wadan sonowa shi yasa na dauki guda ɗayan ta wakilci sauran tsayawa a bayan malamai da yan agaji suke yi da abun nan shin ya halatta laga wata malam
ina tsammanin lokacin farko da na fara yin wannan maganar a Kaduna ne yau kusan shekara 12 da ta wuce ina karatun kitabut tauhid tare da sharhin shi Fathul Majid da naje zan zauna zan yi editing cassette din na video sai na ga dan agaji a bayana a video din ni ma ban sani ba da nazo daga baya sai nace musu to gaskiya wannan ba daidai bane a samu gyara akan haka ina fahimtar idan an kawo wannan ne saboda matsala ta tsaro to ya kamata a samar da wani matakin wanda zai fi dacewa da sunna dangane da matsala ta tsaro din wannan ina ganin zai fi dacewa insha Allah ta'ala dan haka abinda ya fi dacewa shi wanda zai tsaran ko waɗanda za su yi tsaran su samu wani wuri da za su zauna suna baya ne suna gefe ne suna gaba ne da makamantan haka amma dai zama yana tsaye din to ina ga yayi karo da hadisin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake sifanta cewa wato uzama urum sarakunan rumawa ne suke zaune ainihin wato batariqa ko kuma gwarazan su suna ainihin tsaye annabi yana kyamar irin haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ina ganin shine abin da zan fadi Allah madaukakin sarki ya taimake mu gyara na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah malai yace a karkashin wannan ayar alam tara ila allazina yusumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا يا يا حكمتين كاي كاي كارا كوتو واندا با 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 شرع المسلمين أبو
ina fatan mai wannan maganar ya samu wani cassette gashi nan nazo da shi na tattauna irin waɗannan matsalolin kusan awa 9 lachochi ne dai nayi su a series na sanya musu demokradiya in ka samu zaka ji cikakkun bayanai akan wannan amma a takaice amsar ita ce kai ƙara zuwa ga wata kotu wadda bata shari'ar musulunci ya danganci irin niyya ko kuma irin aqidar da shi wanda ya kai din ya kudurce sai da na karanto mana daga fassarori da malamai suka kasafta abubuwa na'am idan mutun yana ganin cewa wannan dokar da yake karar gare ta ita ce kadai dokar da take daidai kuma ya kuskurantar da ko ya kafirce dokar Allah wannan babu shakka dangane da kafirta shi amma sai malam Usaimin yace sai kuma an dubi wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan da za su sa a kafirta shi shine Allah ya sa baya tare da jahilci dan wani yana nan musulmi ne ya kai karar yana ganin kuma nan din ne daidai amma bai ma san matsayin abin da yake ba saboda jahilci da wasu dalilai waɗanda duk in ka saurara zaka ji ne ta bude wasu litafai na su Usaimin da bin Baz da makamantan su ina karantowa amma yayin da zai zama ya kai yana ganin cewa wannan wuri ba shine ya cancanta ba yafi cancanta ne ko kuma cancanta shi shine ya kai dokar ga Allah amma sai bai kai ba malamai suka ce a wannan hali ba za a kafirtar da shi ba sai dai a fasikantar da shi da gurgurdan shi ma masaniyar shi da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da wannan wato mas'ala ce wanda yake ba wai zaman amsa fatawarta ba ya kamata a kira mata lacca ne mai zaman kanta to lokacin da matsalolin suka yi yawa a lokacin da ƴan Boko Haram suka yawaita shubuhohin su shine sai da na ci kusan wata guda ina yin waɗannan series na lakcoci shine na sanya musu demokradiya nayi magana akan menene bambancin demokradiya da siyasa nayi magana akan menene matsayin dokar Allah da constitution nayi magana akan abubuwa da dama irin wannan ina hukuncin kafirtar da musulmin da yake hukunci ba da hukuncin Allah ba ina matsayin musulmi ya fito ya tsaya takara ina matsayin musulmi kaza ina matsayin duk sai da na tattauna waɗannan abubuwa waɗanda a dan wannan lokacin ba zai bayu zuwa ga ainihin wato a takura bayanan ba amma dai da ka samu kasar din a hankali kana bi kana kallo kana saurare ina fatan zaka samu fa'idoji masu dimbin yawa insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu bari mu mana wata wasiya da babban malami Usaimin yayi dab da zai rasu sai da nazo na karanta ta a wannan wurin yace ina ganin abin da yafi zaman lafiya ga matasa shine kasu shagaltu da ina hukuncin mai mulki kaza ina hukuncin kai ƙara kaza yace su shagaltu da koyon ilimi zai fi musu zama lafiya domin matsalar ita ce idan ka dauko abin da yafi karfinka sai ka ruda kanka tun a matakin farko na rayuwarka ina ganin wannan wasiyar da Usaimin yayi wasiya ce wadda in dai an ji ta za ta fa'idantar da mu shine a matsaloli na addini da rayuwa akwai abubuwan da sun fi karfin tunaninka to da ka bari tukuna a hankali to amma matsalar da take faruwa asalin kasan nan ƴan brothers ne suka fara ruda mana ita ƴan brothers daban da ƴan shi'a ko da yake daga baya sun dawo sun juye sun zama ƴan shi'a amma ƴan ikhwan su ne ƴan su Hassanul Banna da su Said Qutb da makamantan su su suka ainihin yada ire-iren waɗannan tunani har kuma al'amari ya zo ya bazu zuwa ga kasashen Sudan ya taho mana har zuwa nan Najeriya sai ya zama galibi matasan mu madadin su shagaltu da koyon ilimi sai suka shagaltu da waɗannan matsalolin a yau suna nan sa'o'in mu ne furfura ta feso mana gaba daya amma wani ko kawaidi ba zai iya karantawa ba saboda ya cika kwakwalwar shi da wannan hayaniyar ada bai yi karatu a lokacin da ya kamata yi ba yanzu kuma furfura da iyalai sun danne shi dan haka ba zai iya koma ya fara karatu ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mallan ina matsayin sayan hannun jarin banki ko company ko kamfanin dake da mu'amala da riba ko inshore a musulunci.
To ina ganin wannan ba sai na amsa ba ko? Domin ka dauko wa'azina na dazu da ne magana akan haramcin riba kuma kace company. Yo ai ba company ba ko masallaci ne ake riba a ciki ai ba a zo sallah ciki ba balle kai da kanka kace banki ko company ko wata masana'anta da ake riba a ciki. Wannan kan babu tantama ai dan gane da haramci kenan in ka fuskanci wannan. Innama maganganun da malamai suka rinka yi ina fatan wannan magana ka same ta a cikin littafin Fatawa Islamiyya. Fatawa Islamiyya. Wannan littafi ne mujalladi 4 na Larabci. Fassara shi na Turanci mujalladi 8. Bayan da waɗannan malamai suka tabbatar da haramcin aiki a banki da bude account a banki da duk wata mu'amala da bankin dake mu'amala da riba. Sai fatoyi suka canza salo da tambayoyi aka fara cewa to mallan kasar da ya zama babu financial institutes wato babu cibiyoyin tattara kudi da mu'amalar kudi wato kamar bankuna da kamfanonin insurer waɗanda ba a ainihin yin tsarin musulunci sai riba sai suka ce to in ya kasance haka anan musulmi zai mu'amala da waɗannan wurare ne da gurgurdan bukatuwa ta dole da ta kama ashe kenan ita fatawa ana duban ta ne da gurgurdan halin da mutanen ƙasa suka samu kansu waɗannan fatoyi da za a ce kada ai aikin banki kada a bude account ka ai transfer ka ai kaza kar ai kaza saboda bankin yana cin riba haka ne waɗannan fatoyin sun fito daga malaman da ƙasashen su sun kasance suna da tsare-tsare ne na musulunci koda duka ba na musulunci bane dan haka kanka tashi sai ka tafi inda ake mu'amala ta ainihin musulunci to amma kasashen da ya zama irin namu waɗanda ya zama yanzu ba wani banki da zai ce babu riba duk wani banki da aka ce babu riba kace Albania muqabalance su ana yaudarar ku ne domin duk bankunan Najeriya suna kan greater network ne kwaya daya ma'ana wani ya dafa alade a gidan shi ya yanka alade wani ya dafa rago ya yanka rago to sai aka ce to tukunya daya ce ba yadda zai sai aka ce to abin da zai kowa ya daddaura nashi wannan da jantsin ma wannan da farin tsin ma in ya dahu sai kowa ya cira nashi duk kudin Najeriya dake bankuna ina ga ya muku a tsuliya daya suke hade a banki daya suke hade saboda haka zaka ga in kana da ATM card na wancan bankin zaka iya sa a wancan bankin ka cira kudi sai dai su cire maka charges na naira 100 me yasa saboda kudin gaba daya a matattara daya suke sannan in ka tafi by extension sai kaga Mastercard. Mastercard shi kuma duk inda ka tafi a duniya zaka sa ka cire kudi. Yana nuna maka me? Yana nuna maka duk kudin na duniya a hada suke. Sun yi haka dai dan me in ma ka kauce wa ribar. Oho. Ka ci naman rago ko amma da roman kare. Ka je kai ta alfahari kai ne sarkin limamai baka cin kare. Amma kana shan roman kare. Saboda haka sun riga sun gurbata al'amarin. A irin wannan kasar babu shakka fatawar ita ce wannan fatawa da manyan malaman mu suka bayar su bin baz da su jibrin da makamantan su cewa idan aka samu kasar da ba su da tsari na musulunci a cikin bankunan su da kamfanonin insurer to bai halatta mutun yayi mu'amala ba sai wadda ta zama ta larura dan haka yanzu idan ya zama ni ba ni da kudi yan kudi na naira 500 ne naira 2000 in samu su in cinye ina ni ina bude account amma yanzu babban attajirin garin nan da za a turo mishi da miliyan 100 ya tura da miliyan 200 Kano a turo mai da kaya in yace zai aje kudin nan a gida in yace zai dibi kudin nan ya rinka safara da su hanyar Bauchi da Kano me zai biyo baya saboda haka ashe larura da gurgurdanta za ta halatta bukata da gurgurdanta wannan ita ce fatawa ta kuma gaskiya wannan shine abin da kadai na gamsu da shi kuma dukkan fatoyin da ake dibowa kai tsaye ana watso su Najeriya ina cewa masu waɗannan fatoyin su ji tsoron Allah su san cewa fatawa kamar wa'azi ce yanzu mallai ya ga mana bayani akwai matsalolin da zan fade su a Bauchi ina ganin dacewar su ashe ba su dace ba da zariyar suka dace zan zo in ta wa'azi akan wani abin ashe ba shi da relevancy ba shi da dacewa ai nayi dace a zariyar ko Sokoto ko Katsina dan haka a zamanin sarkin Kano Usman akai wata fatawa wadda wannan fatawar sarkin Kano ya tara malaman Kano har da wazirin Kano mahaifin Isa wazir wazirin Kano na yanzu suka fitar da fatawar mai cece fatawar daga yau a Kano da kasar Kano ba za a sake daukar gida ginanne a baiwa mace gado ba yanzu ustazu mai imani da Qur'ani da hadisi sai ce ta saba Qur'ani ta saba hadisi akramakallahu hawina ala nafsik an shiga wani babi ne baka sani ba babin shine saddud zari'a me ya faru mace ce za a dauki gadan gida a bata saboda mahaifinta ya rasu mijinta na bata mata rai ta yanke shawara ba za ta koma ba da ta dawo gidan wanta wanta mai da ita to ita ma tana da gida sai ta ji ta share sai ta zamanta sai ta nada kanta ta zama magajiya duk wata budurwa in ta gudo sai ta dawo gidan sai aka fara samun gidan karuwai da haka ta faru sai sarkin Kano ya tara malaman Kano yace dan haka shi ma malami ne ba wai sarki ne kadai ba yace za mu yi fatawa amma fatawar za ta zama iyakacin ta Kano kuma iyakacin ta wannan zamani da gurgurdan halin da muka samu kanmu to yanzu wannan fatawar daidai ne ka dauke ta ka watsa ta a Bauchi inda ba wannan matsalar a karkashin wannan akwai fatawoyi da malaman mu sukan yi a Saudi Arabia da malaman mu sukan yi a Masar ko Sham waɗannan fatawoyin in suka zo nan za su canza salo akwai uslubin wa'azi wanda malaman mu za su ce mana bai dace ku yi kaza ba sai mu ji su mu musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amma a kasashen su suke fadin wabi yanayin kasashen su a wannan kasar irin wannan wa'azin karshen ta shi ya dace irin wannan wa'azin da zamu yi a nan kasar mai yiwa ba irin shi ya dace a waccan kasar ba amma duk Qur'anin ɗaya ne amma yanayin idan ya saba dole ne salon ya sauya na haka in kun fahimci wannan wannan fatawar jama'a na tsaya ne yau nayi magana mai tsawo akan ta saboda na san ko ina yanzu ita take damun mutane akan magana ina hukuncin aje kuɗi a bankin da ake riba to ba banki ba duk telecommunication companies da duk wani abu da kake siye a Najeriya mafi karanci akwai wani abu da ake cire mishi VAT VAT wannan VAT din riba ce kaje kai karatu a fiqhu in baka ci ba a cinye a cikin ka to yanzu aka ci VAT a cikin ka kai kuma fa annabi ya ce la'anallahu ar-rashi wal murtashi me zaka ce sai ka ci ai ba kai ka ci ba ashe ba kai ka bayar ba an kwata da karfin tsiyani shago zaka je kai sayayya sai ga an ce 3% VAT riba ce da muna da lokaci sai a tsaya a kwance wannan babi amma ba shine darasinmu a yau ba dan haka abin nake cewa waɗannan larurorin da muka samu kanmu a ciki mu yi kokari da gurgurdan ikon abin da zamu gyara ya gyaru abin da yafi karfin mu kuma in ya zama larura mu yi mu ne masu roƙon gafara Allah ya yafe mana sannan muna tunanin yaya za a samar da gyara koda gaba ne ni iya abin da zan ce kenan Allah madaukakin sarki ya tsare imaninmu da ayyukanmu na'am
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam shin lokacin zabe wa ya kamata mu zaba mu musulmai
wanda ya kamata mu zaba a saurara shine musulmi mutumin kirki wanda zai cika mana alƙawuran da yayi mana saboda mun ga wasu alamu na kyawawan ayyukan shi ko kuma wanda muke sa rai daga shedar da ya samu wannan tambaya ana ganin rashin dacewa ta dace dole ne mu fita da mutanen mu alƙibla domin wani tsakanin shi da Allah zai rude dan haka abin da ya kamata kenan su kuma masu siyasa su ji tsoron Allah su kyautata wa mutane dattijan garin nan sa Abubakar tafawa balewa kaset din shi na saurara jawabin da yake cewa yake ƴan Najeriya ku zabe mu domin abin da duk muka ce zami muku mun yi dan mu ci gaba da yi kaji dan siyasa na gari sun yi karan farko ne za su yi tazarce ne yanzu ba yana cewa bane dan girman Allah a yafe mana a cika da addu'a za mu gyara ba haka yake cewa ba kaset din tafawa balewa a Radio Najeriya Kaduna suka sai ce ku zabe mu dan duk alƙawarin da muka yi muku mun cika kuma za mu ci gaba da yi yanzu ba sai an yi alƙawari ba tunda wanda aka yi da ba ku san mu ba mun cika to yanzu kun san irin mu ba sai mun ce za mu yi ba wannan shine dan siyasa na gaske. Amma kai shekara hudu ba kai komai ba, ka dawo kana cikewa da salati ga annabi, a'a wannan yaudara ce. A ce to ayi salati ga annabi jama'a, a karba addu'a, Allah ya yafe mu, wallahi tallahi gafala ce, amma za mu gyara, a'a kana da bukata wurin mu baka gyara ba, sai ka zo baka da bukata an ka sake zarcewa. Dan haka jama'a ya kamata malamai ku tsaya ku fitar wa da jama'a ku alƙibla. Gaskiya mu a can da ruwan mu da tsakin mu a cikin harkar siyasa, ko da ike mu ne muna taka tsantsan, ba dan komai ba dole ne mu fitar wa da al'umman mu alƙibla. Malamin mu Malam Abubakar Mahmudu gumi Allah ya gafarta mishi, yana saka bakin shi a cikin harkokin siyasa su sardau na tsindim. Shi yasa si oransi da suka zo za su yi juyin mulki, sunan Malam Abubakar gumi shine a sama wanda za a kashe kafin nasar dauna. Malam Abubakar gumi Allah ne ya tsallakar da shi, saboda an san tasirin shi a cikin samar da gwamnati irin ta sasar dauna. Dan haka kafin a kashe Sardauna sunan Malam Abubakar gumi ne a sama. Me yasa? Dan an san yana da baki, zai ce ga yadda ya kamata, ga yadda ya kamata. Malaman mu ku daina yin abin da ni nake cewa ku yi hakuri, abin da nake cewa munafunci. Ku ce ba ruwanku, in kuma ta kafi ku a baku kujerar hajji ku karba, a baku ta umara ku ci, a sai muku motoci, azumi ya zo a baku geran kunu da sukari.